Charles Dia, Dokuma, Waya Jaga Mata, Muslimai. Mu, aka bani darasi da zan yi magana a kai. Ke mace, ki zama garkuwa ga iyalanki. Yaya za ki zama garkuwa wa iyalanki? Da farko za ki kasance kina da ilimi. Shi ilimin nan ba wai wani abu bane da aka ce bai kamata wani ya yi samu wani ba zai samu. Ilimi wani abu ne na dole. Dole kawai mu samu ilimi. Dole kuma mace ta kasance mai ilimi din. Idan ba ki da ilimi, bayan da za ki iya sarrafa al'umman gidanki. Kuma ga shi an ce ki zama garkuwa ma iyalanki. Uwa, ita uwa kanta wani babban makaranta ne. Magiyalanta. Babu wani makaranta na farko a duniya bayan uwa. Uwa ce za ta karantar kai da kai tun daga farkon fari. Ita ce uwa. Kuma ita ce garkuwa a cikin gidanta. Uwa likita ce a cikin gidanta. Uwa alkali ce a cikin gidanta. Uwa babban ma'aikaciyar jinya ne, kuma uwa ita ce mai ba da dafa abincin da za a ci a cikin gida, kuma ita uwa ita ce mai tsaftace cikin gida. Uwa takan zamo mai kiwo ne ga iyalanta, za ta kiwata mijinta, domin mijinta ma kansa yana nan. Randa duk ba mace a cikin gidan shi ma yana cikin damuwa. Don haka mu Allah da ya tashi ba mu daraja. Ya ba mu daraja ne na sarakai, sarauniya ne a cikin gida uwa. In babu wannan macen a cikin wannan gida, to fa akwai matsala. Gidan da akwai mace tagari, za ka samu cewa wannan matan tarbiyyar da ke cikin gidan daban ne. To ta yaya za a samu ƴaƴa ta gari har wani namiji ya aura ba tare da uwa ta zama ta gari ba? Dole ke a matsayinki na uwa, farkon abin da za ki shi ne ku fara tunani. Shin yaya za ki tarbiyyantar da ƴaƴanki? Shi wannan garkuwan, ai garkuwa mai tare yaƙi ne. Duk wani yaƙi da zai taso a cikin gidanki, ke ce mai tarewa. Domin da wani sahabi ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce wane ne ya kamata ya mutunta shi, ya girmama shi farko a cikin tsakanin uwa da uba? Annabi ya ce uwa ne. Sai da ya faɗa sau uku, ya ce sun maman, ya ce ummuka, sun maman, ya ce sun ummuka, sun maman, ya ce sun ummuka. Sai daga baya na uku ya ce sun ma'abuka. To kin san cewa Allah ya riga ya ba mu daraja mai ƙarfi, daraja wanda shike babu wanda yake da shi wannan. Yahudanci ne kawai ka ce mace ba ta da daraja. Mu darajarmu ma mu ƴan gata ne a wajen Allah. To kin zama uwa, kin zama mata, sai Allah ya sa kika zama mata da kuma daki safara kina da iyalai. To shi matakan tarbiya na farko a cikin gida, za ki fara tunani shi ne lokacin da Allah ya sa kika samu ciki. Mace tana da ciki, akwai wani irin abu wani al'ada na yaya da ke ciki da abunda uwa take yi shi dan yake kwakwalwansa ke dauka tun daga ciki idan aka kasance an haifi yaro uwan tana yawan hawa sama kaman ka hawo sama da sauka yaron tun yana karami da kuka yana ya fara hawa sama sai ya yi ta mamaki saboda ya riga ya dabi'intu da wannan al'ada haka dabi'an zaki da dabi'an karantarwa zaka ga uwa ta rike ciki sai ta kai ni shi kan cikin na ya dame ni da juri shi wannan kokwalwa na yaron ya karko wa'innan kalamai da ke fitowa daga bakin ki tun daga farko tun yana ciki to tarbiya yana farawa ne tun da yana cikin uwarsa kalamai da ke fita a bakin uwa kalamai ne mai muhimmanci ya zama kalamai ne na adalci duk lokacin da kika zama uwa mai ha'inci a rayuwa kina rike da wannan cikin danki zai tashi da irin wannan dabi'u naki lokacin da kika aiki da a matakai na riko an samu yaro farko ba a cusa masa nono ake yi na ganin dama ba da ki daga yaro za ki ce bismillah za ki sa masa abu a baki za ki ce bismillah idan kin cire shi a baki za ki ce masa alhamdulillah zai kasance yana jin abin da kike faɗi lokacin da duk kike wannan abubuwa kwakwalwansa yana ɗauko abubuwan da kike yi lokacin da aka haifi yaro sama masa suna na gari suna ya zama an sama masa suna na gari wani abu ne mai muhimmanci mukan ji suna barkatai sai kawai ka kamo suna ka dankara ma yaronka wallahi randa na ji wani suna na ce ko yana da ma'ana a larabci ba zan taɓa sa ma ɗana ba ya ce mace wai bura ubayyafi kuma yan nan ta girma tana secondary school sunan ke na bura uba yasu wallahi komai daɗin waƙar wa a sunan nan a larabci ba zan sake ba dole ne kawai mu duba mu gani sai ka ce an ce ba ƴarka wailansa duk irin wa'innan sunaye ba kwa tunani a tunanin cewa suna yakan bina ne akwai wani kisa da wani yaro babansa ya kawo kara masa wajen sayidina Umar ya ce cewa yaron yana masa yana zaginsa yana masa rashin mutunci da aka nemi yaron yaron sai baban ya ce cewa a ga ya faɗi sunan wani suna ne aka ba da yaron sunan yaron ba daɗi kamar sunan ma da ɗan wuta ne tun daga wajen aka samu cewa baban ne bai bashi haƙƙi ba so mu ba da haƙƙin ƴaƴanmu na farko rajin suna mu sama musu suna sosai ya zamo suna da suna na gari lokacin da kike renon dan nan tun daga matakin farko shine shekara kwana ɗaya zuwa shekara bakwai matakan tarbiyya ya kasu kashi uku wasu malaman psychology suka ce ya kasu kashi huɗu matakin tarbiyya na farko to ɗanki ya kasance daga shekara ɗaya na kwana ɗaya nan zuwa shekara bakwai wannan shekara shekara ne na soyayya na nuna ƙauna ma yaro na jan sa a jiki bayan da zaki kina da yaro a wannan matakin baki san abun da yake bukata ba baki san abun da bai bukata a wannan mataki ne idan yaro zai amfani da hannun hagu ake buge hannunsa sai a maida shi yayi amfani da nadama a wannan mataki ne uwa take sani shin yaron nan yana cin abinci yana cin gaban sa ne ko kuma yakan yi jumping da hannayensa hannunka ya kasance yana yawo a gaban kwano ya nuna cewa dan nan ba zai nagarta ba yaro ya kasance kullun ku nuna musu cikin gaban su da iyayenmu in ka kai hannunka ma gaban wani me ake yi naushe ka ake yi sai a doke hannunka amma yanzu mun bar yaran su ya abin da suka ga dama yaro ne dai zo sai ba mu abu da hannu hagu sai mu karba wannan baya cikin matakan tarbiya ka ba mu abu da hannu hagu ka karba to wani irin tarbiya ka ba da yaro dole ne mu tabbatar da cewa ƴaƴan nan mun koya musu yanda za su ci abinci shan ruwa yawanci yara sukan rike kofi da hannu hagu rike kofi da hannu hagu yakan kawo ciwon koda shan ruwa da hannu hagu yana kawo ciwon koda don haka a tabbatar da cewa idan za a ba da yaro a tabbatar ya karbi ruwa da kofi da hannun dama mun ba su suna duk abubuwan nan wajen wannan tarbiya namu shi yasa yake da barbarewa a wannan mataki shi ne za ka fara gaya masa kana yin sallah yana gani keje ka dauki buta mai sallah wani lokaci ma a wannan mataki ne za ka fara koya masa ɗan karatu dan ne na tuna dan iya tunawa mu iyayenmu mata a bakin su muka koyi fatiya a bakin su muka koyi irin su aisu kusiru to da ka kasance ka koya ma yaronka irin wa'innan addu'o'i na safe da na maraice a wannan mataki ne za ka koya ma ɗanka addu'a irin na shiga bayan gida a koya musu addu'ar shiga bayan gida a koya musu addu'ar fita daga bayan gida duka wannan matakai ne iyaye mu kasance mun zama masu sa ido domin daga zaran yaro ya wuce shekara bakwai ya zama abun da ake kira injiniya mai batawa shi batan abu yake yi a wannan shekaru bakwai zuwa shekara goma mafi yawan yara za ka same su sun zama masu ta'adi kuma wannan mataki ne za ka tabbatar da shin yaron nan yana zuwa masallaci ko yana sallah a kan lokaci to mafi yawa iyayenmu mata da suke zaune a gidaje za a kafa daba a tsakar gida irin gidaje irin namu na iyayenmu gida banyan gida ga bishiya an samu babban bishiya a zauna a yi ta zuba zance a zahar ya zo ba a tashi an yi sallah a kan lokaci ba ta yaya yaran za su yi sallah a kan lokaci a koya musu sallah a kan lokaci a wannan mataki ne ake samu shekara bakwai zuwa goma mataki ne da duk abun da kake yi in kun lura a wannan lokaci ne za ka ga yara sun haɗa ni ne baba ni ne mama a wannan lokaci ne idan dama in mijinki ya fito ki ce kai don Allah ka mini kaza babu dan wasa murtiya da ka ji ɗanki yana yi a wannan mataki ne za ka samu cewa yaro ya koyi mahaifinsa da mahaifiyarsa a wa'innan ɗan matakaiya duk wani abun da ake yi yana gani yana ji yana sauraro don haka ku iyaye mata a wannan mataki yara za su samu abun gani abun ji abun sauraro duk abun da suka yi a nan ne za ka nuna musu kar ka fita fitsirara a nan ne za ki nuna ma ƴaƴanki kar ki yarda wani ya taɓa wani wajen ki akwai da abun da ake kira bad touch da good touch ina ne wajen da ya kamata wani ya taɓa a jikinki ya mace ki nuna ma ƴarki tun daga farko kar ki yarda wani ya kai hannunsa zuwa ga nononki kar ki yarda wani ya taɓa miki gabanki ki nuna mata cewa wajen fitsarinta da wajen bayan gidanta waje ne mai tsada mai muhimmanci a cikinta da dama mu kasan Hausa Fulani mun kasa nuna ma ƴaƴanmu muhimmancin wannan waje a rayuwarsu. Sai a wayi gari kawa ce za ta iya nuna musu. To daga zaran an shiga mataki na shekara 10 zuwa shekara 18 ko 15. Wannan shi ne the most dangerous place a rayuwa na yaro. Wannan shi ne rayuwa na yaro, shi ya tashi ma daga district engineer ya koma kaman biri. Da shi da biri gagarar su tsaya zai to balle miki wannan, ya yage miki wannan, kina ci kina gani. A wannan mataki ne yake samun abokanai dan shawara. To ku zama abokanai ma ƴaƴanku a wannan mataki, ku san fitansu, ku san dawowarsu, ku san kalan abokanan da suke da shi, ku san kuma irin abokanan da suke zama da shi. Idan yaron yana da abokai, to iyayen abokan yaron su zama abokanai. Ba wai haka kawai kiga yaro ya shigo miki kullum yana shigowa, ke baki san gidansu ba. Ki san al'adu irin na yara, ki san al'adu irin na abokanansa. Ya mace a wannan mataki ne za ta iya fara al'ada. Da dama iyaye ba ma gaya ma ƴaƴansu magana al'ada. Kukan bar su ne kawai kara zube, ba a gaya musu cewa ya kamata in kin ga jini ga abin da ya kamata ki yi, ga abin da ya kamata ki yi. Infection da ya mala yawa, babban illa da ake samu na infection saboda yanda ake mu'amala da al'ada ne. Wanke kayan al'ada yana da mahimmanci sosai. Ba wai a wanke da omo a shanya a cikin ɗaki ba. A fitar waje, rana ya buga ya kone dukkan waɗannan microorganisms. Zan akwai wasu irin cututtuka da in ba rana ne ko abu mai zafi ba, baya kashe su. Mukan sayi bleach domin wanke su fans ɗinmu da tsumman da ake al'ada da shi, in dai ba a da halin sayan fat. Idan babu bleach, ki jiƙa toka, ki tabbatar kin jiƙa toka ya kwanta, sai ki tsiyaye ruwan garau ɗin ki jiƙa su wanda waya sun ya ciki, sai ki gaya mata. Saboda ta saba ta san da tsafta. Wa'innan injection da ake samu a wannan mataki, ake fara ɗaukar injection da baya jin maganin. A mataki na hudu, kamar yadda na gaya muku matakan, wasu malaman psychology sun mai da shi hudu. Matakan nan guda uku ne, amma na hudun shi ne matakan halin girma. Lokacin da yaro ya fara girma, a wannan lokaci ne za ka tabbatar cewa dama an riga an gaya masa Allah. To a tabbatar da shin yana aiwatar da abin da ya kamata. Kar ki ce dan ya zama saurayi ba da ki sa ido ba. Da yawa iyaye mata mukan bar ɗakin ƴaƴanmu samaruka ba ma shiga, ba ma sanin irin illolin da ke cikin ɗakuna. Na taɓa shiga wani ɗakin wani saurayi, maman tana complain, ta gaggaya min wasu irin damuwa. Wallahi da muka shiga irin bakon nan bakin nan, wallahi cike yake da kwalaben shaye-shaye. Bata san yana shaye-shaye ba, amma ita dai al'adarsa ta ce bata gane menene halinsa ba. Na ce mu fara bincike daga ɗakinsa. Mun samu kayan shaye-shayen nan. Kwalajen sa an sha, sai ana ta tarawa a wajen, ko suna da wajen sayarwa ne a jannu, amma ya tara shi da yawa. Sannan ga condom a cikin ɗakin. To idan kina shiga, ke za ki gane menene. Ta ce yaran nan ba su wanke, fitar da kayan. Rana ɗaya ki yi all out sanitation, to watsar masa da kayansa waje, fito ka wanke. Ai ba zai da ke ka ba. In ya ishe ka, ka bi shi da sanda, zai gudu, gobe zai dawo. Amma kun bar ƴaƴan ba za a duba me suke al'adun su ba shine yasa ake samun illa ba a san yana hali ne ake ciki ba yana da kyau a mataki na hudu a matsayin ki na uwa dama na ce sai makarantar sa to fa addu'o'in ki akan ƴaƴan ki yana da muhimmanci sosai a yawaita addu'o'i a yawaita istighfari a yawaita musu addu'o'i idan kina neman Allah ya ansa miki to dole sai kin nema musu albarka Allahumma barik lana fi auladina wa barik lana fi zuriyatina wa barik lana fi ummatina wa barik lana fi aghna'ina duka zaki dinga yawaita yin sa kina sallah a kullun kina zaune zikiri ne ba su kare fita bakin ki idan kina yawaita wa'innan addu'o'i Allah zai tausaya akwai addu'o'i da dama da manzanni suka yi wa iyalansu suka nemi kuma kirwa ma iyalansu tashi a kai bayan kin tabbatar da kina addu'a shine garkuwa na farko kin koya masa addu'a shi ma ya rike wannan garkuwa din ya kasance yana yawan addu'a a cikin al'amuran to yana da muhimmanci sosai abu na gaba a wannan mataki na hudu ki kasance ki san wane ne saurayin yarki ki san wane ne abokiyar abo budurwar dan wallahi yana da muhimmanci wannan waya da suke riƙewa haka kawai ki sa ido sosai akan wayan wani lokaci yaran ba su son ma ka taba wayan su ki sa ido domin su wayannan wayoyi daya daga cikin abin da ya bata ma yaran mu tarbiyya ya bata tarbiyyar ƴaƴan mu tun daga rike wayan yanzu akwai wata yadda na sani ɗakin da mahaifiyarsa take ciki da ginin da rufin kan ɗakin in aka baki shi a 100,000 ma ba za ki saya ba amma ƴar tana riƙe da wayan 800,000 mace ana ai saurayinta ne ya bata muna da aiki ba da muka ce mun sa rigan da awa to fa mun dauka makamu alkawari mai girma iyaye mata suna nan da dama sun bar ƴaƴansu sun salwance yarta na da farin jini samari ya sayo mata waya na 1,000,000 na 1,000,000 yaya aka yi ya sayo waya yanzu yara sai su kwanta a ɗaki sai ta ɗauki hoton siraicinta ta tura ma saurayi shi ma ya ɗauko nashi ya tura mata a yi ta shirmen nan a cikin ɗaki ke kina nan gaho kunnenki ya kasance yana ɗakinsu in dama ke ma kin je wajen saurayinki to ki tuna cewa su ɗin nan saurayinsu ba janu ba ne naki ne janu ki zaga ki dawo ki dinga ganin da suke yi a ɗakunansu yara mazan ma su zama abokananmu mu iyaye mata idan muka ja ƴaƴanmu gaba ɗaya a jiki wallahi da mu san me suke dai fito ya ce miki ai wallahi wani ai wance na yi kasuwa in haka na samu budurwa a waje kaza da kaza a taji da ku yi dariya har ki kasance kin zama boss kin bar uba shi ma ya zama boss ƴaƴa ba ku san menene mu'amalarsu ba gari na wayewa ba ku san me suka karya ba su san abin da suke ciki ba mun kai yara makaranta ba mu kai su sana'o'i ba yara yanzu sun zama ba wani ɗan wani gari ba da ke fitowa ya shigo ya mana sata a cikin gidajenmu mafi yawan satan cikin gida ƴaƴanmu ne amma daga zaran an gaya miki cewa ɗanki yana abu a bakin ki nutsu ki saurari menene ake ciki a'a walakin nutsuba ai saboda kina da kishiyoyi idan aka dauko magan Allah ku rufe a hankali kar su wance su ci za su mun dariya kina ta rufewa baki buga jikin yaro kin tashi kina nuna masa gaskiya ba mazi yawa yaran da suka kashe iyayen su matan nan zaki samu halama ba dan mutumin bane aka kawo a cikin gida dan yanzu mata sun maida suna ado mata da mijinta sai ta fita ta je ta yi jinna ta dawo ta kwanta a gidan auren to shi kansa wannan waje idan fa kika yi zinan mahaifanki dama mahaifan mace an yi shi domin mani na mutum daya ne daga zarar manin maza biyu sun haɗu ya zama matsala saboda kowane kormozon yana da irin nashi ƙarfin sai aka haɗa maza mani biyu kina tafiya da maza mani biyu to kina da abu guda uku da zai iya faruwa da ke za ki yawaita rashin lafiya saboda mani da suka haɗu ba bisa ka'ida ba iya taɓa gaɓoɓin mace da take haɗa barkatan mani a cikin mahaifanta sannan abunda za ki haifa wannan mani da suka zo guda biyu suka samu mahaifa shi ya sa musulunci ya ce idan kika rabu da wani sai kin ɗebe mahaifa na wata uku idan ta kaba ne sai kin yi na wata huɗu da kwana goma saboda mani da ke cikin jikinki da ya haɗu da jikinki a wata uku ya kan iya mutuwa idan ya mutu to in kika ɗauki sabon mani wannan mani ɗin ba zai yi illa a cikin jikinki ba to mace ta zama ta haɗa mani biyu a lokaci guda an zo an haifi ƴaƴan da aka samu an ɗauko ɗansu na an kawo cikin gida ba zai ga ubansa da daraja uban nan da ake ce shi ne babansa ba shi ne mahaifinsa ba idan aka je aka yi DNA test don a samu cewa wannan ba shi aka haife ba sai kana kiwon maciji a cikin gidanka rana ɗaya zai iya haɗa gan da mutane su zo su kashe ka saboda ya ga kana da dukiya ai ba ɗanka ba ne ɗanka na cikinka na halal ɗinka ba zai sa wuƙa ya yanka ka ba so wannan tarbiya na uwa ce dole ke kin san wanda ya bi ki ciki amma kin ɗauko ɗakin kawo cikin gidan da ba gidanku ba sa ba duk wannan hidiman su nan wallahi yanzu shi ya yi ƙarfi a cikin garuruwan kuma a cikin gidan auren mata musulmai to idan har akwai irin wannan rayuwa a cikin gidajenmu dole ne kawai yaran su addabe mu domin ƴaƴan ba ƴaƴan halal ba ne an kawo su ne a cikin gida da ba cikin gidansu ba don haka mu kasance masu kamun kai rike mutuncinmu mu kasance masu tsoron Allah abu na gaba shine ita uwa ta kasance ta zamo mai nuna ma ƴaƴanta babunta da samunta idan ta nuna musu cewa rashi da take ciki ba zai kai ta da musu wannan abun ba amma idan Allah ya sa ta samu za ta yaran za su fahimce ta amma ba akan kasance yaran ba su san babun ki ba su kuma ku je kuna ta rungumo bashi dan da ya tashi ya ga ana dragging da uwansa a cikin gida domin bashi shi ma fa haka zai tashi dan da ya tashi ya ga ba a da mutunta juna a cikin gida shi ma zai ce da akwai rashin mutuntawa haka ji an ce cewa ai shi baya da hakuri bai ma san ta ba kuma annabi Allah da kansa yake mu zama masu hakuri to amma yanzu saboda gugu kirji da su da rashin tsoron Allah sai mu ba mu da hakuri to shi wannan daya daga cikin taki ne na mugunta makanka wani lokaci zaka ga hasada da kyashi da munafunci mata ta kasance kwararriya a kai amma tana son ƴaƴanta su yi nagari kuna jin zai yi yarka ba nagari kai ba nagari ba kana bibiyan wasu da munanan shari sannan a waye gari kuma ka ce cewa kai naka ya zama nagari sai gyaran Allah a wannan lokaci da muke ciki ya kamata iyaye mata mu dage idonmu ga waɗannan ƴan subu bokaye makaryata azzalumai mutum yana zaune yana kwance a gidansa sai ya zo ya saka tarbi wai kin zo neman tabaraki ne ko neman taimako yana daga tarbin nan yace kama ki kama wani waje to abin da suke faɗi a buga tarbin ya shine in aka daga sai a ce ka rike a ce Allahu Muhammadu Jibrilu haka suke karantawa in suka same ki wajen Allah ya ce kina da nasara in wajen Muhammadu ne ya ce da dan sauri ka dan akwai in an je Jibrilu sai a ce baki da nasara rudin ki ake yi bai san komai ba idan muka kasance muka kama askar kiyamul layli addu'a cikin dare addu'an safiya da maraci Allah bai alƙawari cewa ba zai ci mu ba Allah bai taba kebe mutum baya ɗaya da yake ba zai karbi addu'ansa ba sai dai in kai baka yi yaqini ba kuma yaya zuciyanka yake lokacin da ka tsaya a gaban Allah mu ji tsoron Allah lokacin da duk da mu tsaya a gaban Allah mu tsaya da zuciya ɗaya mu tsarkake zukatanmu mu hana kanmu aikata munanan alayya munanan abu mu rabu da bokaye mu rabu da malaman sunfu mu sa ƴaƴanmu su zamo mutanen arziki in da ki zama garkuwan nan ki nuna musu dukkan addu'o'i ki kula da mijinki ba yana zuwa ana sallu da dawowa an zauna a dandali an baza ana ta surutu ya zo ya cike daki ba a sama masa abin da zai ci ba ba a bashi ruwan sha in akwai abincin da aka samu a bashi in babu kuma sai a zauna a gaya masa babu amma a sarereye shi a shiga daki da shi mata da yawa a tsakar gida suke challenge mazajensu gida ma na haya ko gida na mu duka irin gida da kiyayenmu babban gida yake fito ki faɗi abin da duk ranki yake so to ki sani cewa rashin mutunta miji ma ke ma kanki baki da mutunci abinda kika tona ma kanki shine mijinki bai zama mutumin kirki ba to ke ma ba mutumin kirki ba ki ci mutuncin mijinki a dandali kuma ki koma daki ki ce kina gaya masa magana ai ba daidai ba ne dole ne mu yi kokari mu nuna ma mazajenmu yanda haƙƙinsu yake mu ba su haƙƙinsu mu ma mu nemi haƙƙinmu a gare su mu sani in ba su da shi mun san samu su mun san rashin su da fatan Allah zai taimake mu akan wannan tarbiyya a ƙarshe zan yi magana ne akan abun da ya karato mun abun da ake kira zaɓe zan kira ina kuma so tunda ku jakadi ne na iyalai na mata a daɗa jaddada ma mata su fita su sabanta katin zaɓensu a fita a sabanta katin zaɓe mafi yawa in an ɗora mana shuwagabanni tumun dare mu da ƴaƴanmu mu ne muke wahala to a fita a sabanta katin zaɓe masu katin zaɓe su kula da shi idan zaɓe ya zo mu yi cancanta ba fati ba mu tabbatar mun zaɓi cancanta ba fati ba idan aka baki taliya ki karɓa ki ci amma kar ki je ki yi zaɓe ki zabi wanda bai cancanta ba. Kar a ce dan an ba mu naira 1000 ko 500 to wani ya ba mu kudi zan ci amana ta dama kudin mu ne ya boye don haka ku karbi kudi ku ci ku fita ku zabi wanda ya cancanta sannan ƴaƴan mu mu gaya musu cewa su zama masu tarbiya su daina zagin manya wannan cin mutuncin mutane da ake yi a social media ba al'adar musulunci bane lalle mu yi magana ma ƴaƴan mu a rage cin mutuncin manya a cikin social media a zama mai tarbiya musulunci bai nuna mana rashin tarbiya ba musulunci ya koyar da mu tarbiya ne na gari don haka mu kasance masu tarbiya na gari Allah kuma ya mana taimako Allah ubangiji ya ba mu sa'a mu da muka fito da awa Allah kar ka sa mu gajiya ka ba mu ikon yin wannan hidima na da awa cikin amincinka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum I don't know what I'm saying.